sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31, 41 da kuma 60, sai kuma kilo har 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da load da kuma niya muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da subahin ranar Litini 27 ga watan Yuni. Da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sauran abokan aiki kamar Sahabu Imam Aliyu da dai sauransu ke muku marhaba lali a shirin na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
Sufeto General ɗan sandan kasar Ghana ya ba da tabbacin cewa jama'ansa za su kasance ƴan ba ruwa na babban zaben kasar da za a cikin watan Nuwamban bana. Ficewar da Ingila ta yi daga kungiyar tarayyar Turai na tada kura a fagen siyasar Amurka. A Iraki kuma dakarun kasar sun kwato birnin Fallujah daga hannun mayakan sakan ISIS.
To kanin labaran kenan. Ministan matasan Najeriya Barista Salamon Dalon da Sheikh Dahir Usman Bauchi sun jagoranci bude baki.
Akida rikici da fitina ba ya da goyon baya a cikin littattafai. Mu Alif Kitabi muna da dangantaka masu kyau da musulmi.
Kun tuna mana zumunta da take tsakanin musulmi da kirista da daddiya tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka kulla wannan zumunta lokacin da ya tura sahabbansa suka je Ethiopia Najashi ya rikiya Yesu
miyagunan wato miyagun makasan nan dake dajin Zamfara sun sa an shiga kiraye ga shugaba Buhari
ya sa dukar tabaci a jihar Zamfara ya kai ma majalisar kasa ta tabbatar da wannan.
Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya, inda yau za a ji ci gaban ba'asin cikin da ake zargin wani yayi ma budurwarsa bayan ya gutar da hankalinta. Muna kuma tafa da shirin karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. A Ghana, Sufeto General na ɗan sandan ƙasar John Kudalo ya ce jami'ai za su kasance ƴan ba ruwa na babban zaben ƙasar da za a yi cikin watan Nuwamban bana. Sufeto General Kudalo ya yi magana ne a wani babban taro da jami'an rundunar da duka komandojinta a duk fadin ƙasar suka halarta. Taron ya maida hankali ne wajen tabbatar da shirin ƴan sanda gabanin zaben shugaban ƙasa da ƴan majalisa da kuma ƙananan hukumomi. Haka nan babban baturen ƴan sandan ya yi kira ga ƴan ƙasa da waɗanda za su jefa ƙuri'a su nisanci tarzoma. Su gudanar da harkokinsu cikin lumana a lokacin da ake zaɓe. Kakakin rundunar ƴan sandan ƙasar Sefas Ato ya dage cewa ƴan sandan ƙasar fa suna gudanar da ayyukansu bisa adalci wajen tabbatar da doka ba tare da la'akari da kowace jam'iyya bace take mulki tun lokacin da ƙasar ta koma tafarkin mulkin demokradiyya a 1992. Haka nan ya ce rundunar ta ƙara himma wajen horar da jami'anta. A halin da ake ci kuma ƴan ƙasar sun bayyana damuwa kan ƴan banga da jam'iyyun siyasa suke ɗauka a zaman masu aikin tsaro lokacin zaɓe. Ana zargin ƙungiyoyin da kaiwa ƴan hamayya hare-hare lokacin zaɓe. Saboda haka nema ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya kira ga rundunar ƴan sandan ta soke irin waɗannan ƙungiyoyi.
Ficewar da Ingila ta yi daga ƙungiyar tarayyar Turai na tada ƙura a fagen siyasar Amurka. Mutumin da ake sa ran jam'iyyar Republican za ta tsaye da shi ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump. Yana kallon ficewar a zaman mai ƙara tabbatar da manufofinsa a wannan yaƙin neman zaɓen. Yayin da ita kuma ƴar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta kalli abin da ya faru a Ingila a matsayin ƙara zaman wato ƙara tabbatar da shaidar cewa Donald Trump bai cancanci zama shugaban ƙasa ba. Nasarar da masu neman ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turan suka samu ta zo ma gwamnatin Obama da bazata kuma ta shiga kamakame saboda ba yadda ta zata zai faru ba ne. Da yake magana kan sakamakon Donald Trump wanda ya je Scotland domin buɗe harkar kasuwancinsa ya goyi bayan sakamakon, ya ce jama'ar ƙasar suna neman wani sabon wato ƴanci. Ya ce yana ganin dangantaka tsakanin abin da ya faru a Burtaniya da abin da yake faruwa a Amurka. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Mrs. Clinton bai ɓata lokaci ba wajen amfani da kalaman Mr. Trump a wani sabon tallan da yake nuna cewa duk wata fitina ko bala'i babu abin da Trump ke tunanin illa kawai yadda zai ƙaru da al'amarin. wani sabon sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a ta nuna Clinton tana gaba da Trump da maki 12.
A Iraki dakarun ƙasar sun kwato birnin Fallujah daga hannun mayakan sakan ISIS bayan da suka kaddamar da farmaki na tsawon wata daya kamar yadda wani babban jami'in ƙasar ya bayani. Jiya Ladi Lieutenant General Abdul Wahab Al-Sa'adi yace yanzu an yanto Fallujah baki daya bayan da sojojin ƙasar suka kama unguwar da ake kira Julan wacce ita ce ta ƙarshe wacce ta rage a hannun mayakan sakan ISIS an kuma yi wa birnin mummunar barna. Tare da goyon bayan rundunar taron dangi da Amurka take yi wa jagoranci wacce take barin wuta da jiragen yaƙi da kuma tawagar mayakan sakan ƴan Shi'a, sojojin Iraki sun yi yaƙi ga dangadan na makonni domin fatattakar ƴan ISIS. Babu rahoto kan adadin mayakan sakai da sojojin Iraki da suka mutu ko suka jikkata a gumurzun da aka yi domin kwato wannan birni.
Yau Litini ake sa ran kotun koli a Amurka za ta yanke wani muhimmin wato hukunci mai muhimmanci kan batun zubar da ciki. Rabinta yanke irin wannan hukunci kan batun zubar da ciki ya kai shekaru 25, matakin da zai yanke gardama kan wannan lamarin. Zai kuma sauya ƴanci da tsarin mulki ya bayar da kuma yadda ake tafiyar da wannan lamari, matakin da zai shafi dubban mata. Shari'ar ta shafi wata doka da jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ta kafa a shekara 2013 wacce ta buƙaci cibiyoyin da suke zub da ciki su tanaji kayayyakin aiki da kuma yanayin shigin asibiti. Masu kare ƴancin zubar da ciki suna kallon dokar a zaman matsin lamba kan likitoci da suke wannan aiki. Ita kuma gwamnatin jihar ta ce dokar an kafa ta ne domin kare lafiyar mata. Masu sukar dokar suka ce burin dokar shine dakile yawan mata kamar 70,000 a jihar waɗanda suke neman zubar da ciki a shekarar. Suka ce tuni dokar ta tilasta wa irin wannan cibiyoyi guda 40 daina aiki.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Zaben da aka yi jiya Lahadi a ƙasar Spain ko Andalusia da nufin raba gardama ko fidda jam'iyya wacce ta samu rinjaye bai yi nasara ba. Duka jam'iyyun ƙasar sun sake samun daidai da abin da suka samu a zaben da aka yi cikin watan Disamban bara, wadda ya haifar da cikas da aka samu na tsawon wata 6, wadda ya zama tilas a gudanar zaben da aka yi jiya Lahadin wanda bai haifar da wani ci gaba ba. Bayan da aka kida dukkan ƙuri'u, jam'iyyar PP ta Prime Minister na wucin gadi Mariano Rajoy za ta samu kujeru 136, amma ƙasa da kujeru 176 da ake bukata domin jam'iyyar ta ayyana kanta a zaman wacce ta samu rinjaye a majalisar mai kujeru 350, amma ta samu kujeru 14 sama da abin da ta samu a zaben da aka yi a bara.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, babban malamin addinin musulunci nan da ke garin Kaduna Sheikh Dahir Usman Bauchi ya karbi bakuncin wata tawagar malaman Kirista bisa jagorancin ministan matasan Najeriya Barista Salaman Dalon, inda al'ummomin biyu suka yi buɗe bakin azumin Ramadan tare don ba da misali ga mabiya. Daga Kaduna ga wakilin Isa Lawal Ikara.
Barista Salaman Dalon, wanda ya ja tawagar Kristoci domin shan ruwa a gidan Sheikh Dahir Usman Bauchi tare da al'ummar musulmi, ya ce tunda dama can akwai kyakkyawar alaka tsakanin mabiya addinin Krista da musulmi, ya zama wajibi a kula da wannan kyakkyawar dangantaka.
Ina dauke wannan lokaci na musamman in yi godiya ga Sheikh Dahir Bauchi da nuna datako da nuna karamci. Muka ci abinci tare, ya ba mu shawarwari masu kyau waɗanda za su kawo zaman lafiya. Ina dauke wannan lokaci in roki matasan Najeriya, mu sa kunne ga koyeswa waɗanda za su zama mana da amfani. Duk wani koyeswa wanda yake na akida, rikici da fitina baya da goyon baya a cikin littattafai. Mu Aluf Kitabi muna da dangantaka masu kyau da musulmi, za mu ci gaba da wannan dangantaka domin a gina ƙasa. Malam zan ce Allahumma takabbal mina wa minkum.
shi ma dai Sheikh Dair Usman Baucin da a gidan shi ne aka sha wannan ruwa tsakanin al'ummar musulmi da Krista ya jaddara alakar da ke tsakanin al'ummar tuntun fil azal
mai girma minista barista Solomon Dalum jama'a na duk sun ji dadi da zuwan ku pastoci wadanda ka zo da su mun yi murna da zuwan su kun tuna mana zumunta da take tsakanin musulmi da Krista da daddiya tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka aka kulla wannan zumunta lokacin da ya tura sahabbansa suka je Ethiopia Najashi ya rike su ya kiyaye su wannan shaida tana nan tare da ku wannan abu zai farkar da mutane su gane tsakanin musulmi da Krista babu gaba Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali
to kome wasu daga cikin manyan malaman addinin Kristan da suka biyo wannan tawaga don bude baki da al'ummar musulmi ke cewa
sunana Pastor Jeremiah Joseph gaskiya wannan babban darasi ne a tsakanin musulmi da Krista
sunana Sera Dogo wallahi wannan shaywa ya kara mana zankun zumunci
Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria
to gaida dan mutan Ikara daga batun wato yada zaman lafiya sai kuma batun wasu miyagun nan da ke cikin bakin daji da kan bullo wato daga loto zuwa loto ba tsammani su karkashe mutane bayan sun musu fashi arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara wanda dan haka ne ma aka shiga kiran a kafa dokar ta baci Nasir Adamu Ilkaya gare ka
Sanata Dan Sadau wanda yayi majalisar dattawa da Galib da 999 zuwa 2007 ya ce ko noma ba iya yi musamman ma a karamar hukumar Maru da yake gani akwai sakaci daga matakin jihar da ke arewa maso yammacin Najeriya
in kasa ta zama haka tsarin miki yace ana iya sa dokar ta baci a dakatar da gwamna to shi yasa na rubuta mu shugaban kasa takarda duk da ina da tabbacin cewa shugaban kasa ya sani waka bakin mai ita ta fi dadi yaji daga bakin mu na irin halin da muke ciki ya sa dokar ta baci a jihar Zamfara ya kai mu majalisa sa kasa ta tabbatar da wannan yayin da duk wanda aka sa kan toma wannan bala'i da mutanen Zafiru suke ciki Allah ya gauda mana karshen shi shikenan sai a mai da gwamna abin nan shikenan
sanata Saidu Dan Sadau za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo ba ma a jihar Zamfara ba kawai har ma a yankin ma arewacin Najeriya zance shin me yasa baka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalin sa ba yanzu ka zo kana magana da gwamnatin tarayya
wannan ban san iyaka wanda nayi ba nayi zama da shi kashi-kashi in ba shi shawara kuma karba bala'in shine bazan iya gani cikin kwana biyu ko kwana uku ba akwai sanda ina neman shi akan matsalolin nan ta tsaro sai da aka yi wata shida sannan na gashi
da yake mai da martani ta wayar tarho daga Gusau sakataren jam'iyyar APC mai mulkin jihar Alhaji Sani gwamna ya ce bukatar ta Dan Sadau bata mata so ba
in sako na gaskiya ne wanda zai tara mutane sai ya dawo nan jihar Zamfara tara mutane tunda ai yana magana ne akan mutanen jihar Zamfara ba mutanen Abuja yake magana akan su ba
wannan ya nuna ku iya amsar ku kenan za ku iya magana da shine sai ya dawo Gusau ya yi magana sannan ne za ku iya mai da martani
duk maganganun da ya yi ba mu san wata magana guda wadda a ta gaskiya ba to alhaji Nasiru ai ka san harkar tsaro ne ta shahi gwamnatin tarayya kuma duk wanda a cikin jihar Zamfara ya san irin matakin da gwamnatin tarayya ta dauka ga irin sojojin da aka kawo da jami'an tsaro da aka karo don ɗaya su gudanar da wannan ayyuka kuma mai daraja gwamna babu wani sati guda wanda ba zai tara sarakuna ba da shugabannin ƙananan hukumomi da su waɗannan jami'an tsaro don a tabbatar da cewa an samu tsaro
bataliyar sojan Najeriya ta 220 da uku a karkashin lakabin Operation Sharar Daji ta kai su mamayen kakkaɓe miyagun masu satar shanu da 'yan fashi da makami a dajin Kabaru da ke karamar hukumar Maru a jihar Zamfara inda ta yi nasarar kashe uku daga cikin miyagun da raunana wasu sojojin sun gano babura 20 kwanson adana albarusai hudu da wata jaka dauke da layu da goraye ko kuma kayayyakin aikata sihiri Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja Najeriya
to gaida El Hikaya yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba
da ya je suka yi magana ya ce duk ya amsa abun don duk sun marun rubuta a takarda har maganan maganin da ya kawo da komai duk ya amsa a wurin da suka zo su kuma sai ce suka yi kar ma ya so mai yadda ya ce wai ya ma sani ko ma ya taba gani na da muka je sai ya ce shi ya fasa rantsuwa gaskiya ba zai rantse ba sai ya ce to abin da ake tuhumin ka da ka aikata ka yadda kenan
jama'a assalamu alaikum a shirinmu da ya gabata mun ba da dauko batun Aisha Abdullahi Muhammad wadda ta yi zargin cewar wani mai suna Sagir Lawal a garin Gwarzo da ke jihar Kano ya bata wani cingam da aka sanya wani abu a cikinsa kuma da ta ci cingam din nan sai ya samu sukunin yin lalata da ita har ta samu ciki, cikin da aka zo ake gardama har yanzu a kai. Ta ce ya ba ta magani domin ta zubar da cikin, to amma ciki bai zuba ba. Bayan ta haifi jaririya kuma ya nemi da a kashe ta ko kuma a yarda ita abubuwan da su ma, Aisha ta ce duk ta ki ta yi su. To a makon jiya din mun tsaya inda take bayanin komawar ta gwarzo da jaririya daga inda ta haihu, da kuma kiran da suka yi masa girlawal kan ya zo su san yadda za su yi.
Da muka zo gwarzon sai muka kira shi, da muka kira shi a wayan ita Nafisa, sai ya daga sai ya ce ya magana mu, sai na ce eh ka zo gani a gwarzon, sai ya ce ni da waye, sai na ce ni kadai. Sai kuma na zo ne, sai ita Nafisa ta ce in ce ni da ita ne, sai na ce ni da Nafisa ne, sai ta yi shi yanzu yana makaranta.
To amma da ya fahimci ba ita kadai bace, sai tura wani abokinsa mai suna Abubakar Raul, wanda aka ce kani ne ga gwamna.
Ya kashe wayan sai ya turo abokin shi shi Abubakar Raul. Da ya turo shi ya zo ya ga yarinya, sai ya ce shi ba abin da zai iya cewa akan case din nan, dan shi gaskiya bai san komai a ciki ba. Sai ya tafi ya ce sai dai in shi baban yarinyar ya zo ya faɗa haka. Da suka tafi sai suka da sake dawowa su biyu da wani abokin su wai Salisu. Shikenan su da suka zo da shi Salisu yana gani yarinyar, sai ya kama magana wai ai wannan ba S bace, dan wannan bace kama da su ba, su gajejjeru, ita kuma ga ta doguwa. Nan dai antum ta ce in ka daka ta wannan yarinya ai dole ka ganta siri karama haka, tunda bakwai ne ce dole ka ganta a haka. Nan dai suka yi ta musu ne a sannan sai na tafi can Kano wurin kawunmu. To da na je gidan haka ba kowa, sai na tafi can wurin kakarmu, ita ma na je ban same ta ba, sai na je makwabtansu na kwana. Da safe sai suka yi min waya nan gwarzon, suka ce in zo, amma je an kai case din gurin Hisba, dan ya zo da shi da abokanansa ya musa. To sai muka je wurin Hisba washe gari, suka tattambe ni duk na gaya musu abin da ya faru. Shi ma suka kira shi a sannan sai muka samu a office din da'awa. Sai shi da'awan ya kira shi ya ce da'awa ne daga gwazo Hisba board. Ya ce to yana makaranta yanzu, ya ce to yana gayyatar shi da daddare ya zo za su yi wata magana. Da ya je suka yi magana ya ce duk ya amsa abun, dan duk sun marun rubuta a takarda har maganan maganin da ya kawo da komai duk ya amsa a wurin. To sai ya tafi, bayan sun koma da ya ce washe gari mu dawo da mu da su. To da muka koma sai abokanan nashi suka yi ta wannan akai wai kar ya so mai dawo wannan yarinyar wai ai ba ta su bace, shi bai ma yi magana ba, duk su ne suke ta magana a gurin. To akwai wani dan uwansa ana ce mishi Musa, shi ma dai a Hisba port din yake. Sai ya kori abokanan nasu gaba ɗaya har ma da ita yar uwa ta Nafisa, sai ce duk su fita. Sai ya ce da ni da shi mu tsaya, sai mai tambayi ya ce di ya ce gaskiya duk abin da ya faru duk abin da na faɗa haka ne. Shi ne ya ce to kaga dai wannan yarinya ta haka ne, shawaran da zan baka. Ya kirga mishi ma watanni tun daga lokacin da abin ya faru har wannan, ya ce kaga wata bakwai, ya kuma a musulunci ma wata bakwai da ne. Shi ne ya ce haka ne. Sai ya ce to kaga kawai abin da za a yi wayannan abokanan naka za su kai ka ne su baro ka. Ka yadda da abin da ake magana a kai a san yadda za a yi, in za ka aure ta ne to ku zauna ku riƙe, in kuma ba za ka aure ta ba ta ka dinga kula da ƴarka ta sha maka tana gama, sai ta yi auren ta kai kuma ka amshi ƴarka. Suka yi dai magana ya shiru ya ce to sai ya je ya yi shawara, dan yanzu ma ƴan uwan shi ba su sani ba daga shi sai abokanansa. Sai ya ce to tunda to ka je ka same su ka ga musu. To tunda suka tafi ba su sabe sami ƴan uwan nashi ya faɗa mishi ba, bai samu kowa ba, har dai shi wannan Musan ya gaji, sai je ga ƴan uwan shi a gida ya ce gashi ga case din da ake ciki. Da suka zo su kuma sai ta suka yi kar ma ya so mai yadda ya ce wai ya ma sani ko ma ya taba gani na, kawai ya ce bai ma taba gani na ba, suka ga ya mishi. Nan dai Hisba din ma daga ƙarshe idan ma ta kira su zo sai su ki zuwa, in ta ce su zo sai su ki zuwa. Sai komandan Hisba na nan gwarza ya ce shi wannan case din tunda ya fara zama haka bari ya tura mu zuwa kotu. Ya rubuta takarda a ranar, muka je muka kai kotu, suka ce sati mai zuwa mu zo. Aka kai musu sammaci sati mai zuwa, sai muka je gaba ɗaya. shi alƙalin ya ce tambayan din na gaya mishi abin da ya faru, shi kuma da ya tambaye shi sai ce wai shi wallahi bai sanni ba, bai taba gani na ba, ya dai taba gani na sau ɗaya zan wuce. Sai ya ce to za ka rantse ka ce baka taba ganinta ba, sai ya yi shiru. Sai ya ce za ka rantse ka ce wani abu bai taba shiga tsakaninku da ita ba har gashi ta zo take cewa ta haihu. Sai ya ce eh zai rantse. Sai ya ce to mu je ranar Juma'a mu dawo ya rantse. Ranar Juma'a sai muka koma da ni da shi da ƴan uwan shi mu ma da ƴan uwan mu da muka je. Sai ya ce shi ya fasa rantsuwa, gaskiya ba zai rantse ba. Sai ya ce to abin da ake tuhumin ka da ka aikata ka yadda kenan. Sai ya ce to shikenan mu je ranar Monday mu dawo zai yanke hukunci. To da muka koma ranar Monday sai ya ce wai shi ya kori kara mu je mu mai da kara gurin ƴan hisba ko kuma gurin ƴan sanda a kara yin bincike akan case din. Sai muka ce to a sannan muna fitowa sai wan baban mu ya je samu nan commandan hisba na nan gwarzon. Sai commandan hisba ya ce shawaran da zai ba mu kowa mu tafi can hisba board na sharada mu je can, a can ne za su je duk ma me za a yi za su tsaya akan magana. Sai muka ce to a ranan muka tafi can hisba din na can sharada da muka je aka shigar da case din da komai aka kai wasu aka kai musu nan san maci aka tura gwarzon board takarda suka je suka kai wa gidan siyaran washe gari suka zo. Da suka zo aka tambaye su sai cai shi wallahi bai sanni ba, bai ma taba gani na ba. Nan dai aka kira shi dai yayi magana a rubuta wani statement nashi dai wannan yace shi ba abin da ya rubuta amma ya rubuta wani abu to na kenan ya yadda da laifin da ake tuhuman shi. Haji aka tura mu wurin wani lawyer a nan cikin hisba din. Da muka je wurin shi ya tambaye shi yace wai ya tambaye ni ka yace na san shi na ce sai yace kai ka san ta sai ce ashi bai taba gani na ba. Sai yace to ya zai baka taba ganin ta ba ta ce kuma kai ne kai mata ciki har ta haihu. Sai yayi shiru. Sai yace to tunda ka ce haka kawai yanzu ne abin da za a yi, zan rubuta takarda ku je a yi test din jini da kai da yarinyar. Sai ƴan shi suka dinga magana suna ta zage-zage ya za a ce za a je a yi test din jini su wannan.
To abinda dama nake so in tambaya shi dan waye?
Shi wannan baban su yayi ciya mu a nan gwarzo. Sunan shi Lawan Hassan amma ya rasu baban nasu. To nan dai suka yi ta wannan wai su wallahi ba za a je a yi test din ba, suka nemi ma suna zagin shi wannan lawyer din. To nan dai mutanen cikin hisban suka tattaso musu har yana cewa shi bari ma ya zo ya tafi makaranta me da me. Aka hana shi tafiya makaranta, aka tura musu aka ce ya ce shi wannan barista din ya ce wai mu je a rubuta takarda mu je can state CID daga can za mu je kotu daga kotu sai mu je a je a yi test din jinin. Sai muka ce to a ranar an rubuta takarda aka tura mu can state CID din to kafin mu tafi wanda aka ba case din a hannun shi nan OC na cikin hisban sai su kira shi nan suka hana shi dai ya zo mu tafi. Sai ya zo zai tafi sai su kira shi su wannan ko me suke gaya mai har wun baban mu ya fara jin haushi ya je kama yi masa magana. Sai ya ce wun baban mu ashi bai da damar yin magana tunda shi kara ya kawo su ne suke da damar da za su yi magana su komai. Shi ne ya ce to shi kenan ya yi shiru sai ya koma gefe har dai wurin karfe 6 na yamma. Sannan ya zo muka shiga mota muka je state CID din da muka je suka ce su yamma ta yi yanzu za su tashi ne me yasa ana da casting safe ba za a kawo ba sai yanzu da yamma.
To magana dai ta doshi kotu a kasance da mu a shiri na gaba a madadin Zainab Babaji. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
Allah shi kyauta kuma gaida mai kahon karo babba. Yanzu kuma ga karatun Al-Qur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger a tarayyar Najeriya na can na gudanar da bincike akan wata matashiyar matar aure 'yar shekaru 17 mai suna Bara'atu Muhammad da ta sanya wuka ta yanki mazakutar dandan kishiyarta mai suna Buhari Muhammad wanda aka haifa kwanaki 23 da suka gabata.
To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji wannan labari mai kada hanji yanzu kan ga sahabu Imam Aliyu da labaran duniya amma fa a takaice.
A Ghana Spirit General na ƴan sandan kasar John Kudalo ya ce jama'a za su kasance ƴan ba ruwa na babban zaben kasar da za a cikin watan Nuwamban bana. Spirit General Kudalo ya yi magana ne a wani babban taro da jama'ar rundunar da duka komandojinta a duk fadin kasar suka halarta. Taron ya maida hankali ne wajen tabbatar da shirin ƴan sanda gabanin zaben shugaban ƙasa da ƴan majalisa da kuma ƙananan hukumoyi da za a yi nan gaba. Ficewar da Ingila ta yi daga ƙungiyar tarayyar Turai na tada ƙura a fagen siyasar Amurka. Mutumin da ake sa ran jam'iyyar Republican za ta tsaye da ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump yana kallon ficewar a zaman ƙara tabbatar da manufofinsa a wannan yaƙin neman zaben. Yayin da ƴar takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta kalli abin da ya faru a Ingila a ƙara zaman shaidar tabbatar da cewa Trump bai cancanci zama shugaban Amurka ba. A Iraki dakarun ƙasar sun kwato birnin Fallujah daga hannun mayakan sakan ISIS bayan da suka kaddamar da farmaki na tsawon wata ɗaya kamar yadda wani babban jami'in ƙasar ya yi bayani. Jiya Ladi Leftenant General Abdul Wahab Al-Sa'adi ya ce yanzu an yanto Fallujah baki ɗaya bayan da sojojin ƙasar suka kama unguwar da ake kira Julan wacce ita ce ta ƙarshe wacce ta rage a hannun mayakan sakan na ISIS. An ba da rahoton cewa an yi mummunan ɓarna wa wannan birni tare da goyon bayan rundunar taron dangi da Amurka take yi wa jagoranci wacce kuma take amfani da ƙarfin jiragen yaƙi daga sama da kuma mayakan sakan Shi'a. Dakarun na Iraki sun fafata sosai wajen kwato wannan birni. Yau Litinin yake sa ran kotun kolin Amurka za ta yanke wani hukunci mai muhimmanci kan batun zubar da ciki. Rabon da ta yanke irin wannan hukunci kan batun zubar da ciki ya kai shekaru 25 da suka shige. Mataki da zai yanke gardama kan wannan lamari zai kuma sauya yanci da tsarin mulki ya bayar da kuma yadda ake tafiyar da wannan lamari. Matakin zai shafi dubban mata a nan Amurka. Shari'a ta shafi wata doka da jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ta kafa a shekara ta 2013 wacce ta buƙaci cibiyoyin da suke zubda ciki su tanadi kayayyakin aiki shigen asibiti.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tsaya ni da wanda ya haɗa mana sauti Mr. CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Malam Zubair Danmutan Sudan, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.